من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد غتبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشا هدوغ وتم المحرم هجر مائك صلى الله عليه وسلم دقود ياد دريه إلى ثلاثين دادير بشيد أقوان الله سبحانه وتعالى يا هدى مؤونا مسلاتي جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله ومن شيق بدا درس ومن شيق باتر وانا حديثي أتحونا اللتاتي عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبض ضمان من حديث الإمام الجماعيلي المقدسي عليه رحمة الله إذن بقى من تابع ساتن ليق بات منفار بياني أخي كتاب الحج أبندك بياني حديثاً دعك تتغوص أتشم وأن اللتاتي ولن دزاتي بياني أكن كنشه كنشان حج من يشم فلا أساتن ليق بات مجلس منا makon da ya gabata a game da me ake nufi da haji hikimar haji yaushe aka farlanta aikin haji da sauran mas'aloli da suke da alaka da wannan a yau insha Allah ta'ala zamu tashi babul mawaqit an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waqata li ahli al-madinati dhal hulayfa wa li ahli ash-sham al-juffata ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال قلن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم باب المواقيت كما يد مك أنبتا أساتن لي قباتا مواقيت نأيكن حج قدابين أقول المواقيت الزمانية أقول المواقيت المكانية المواقيت الزمانية نأيكن حج سوني وتني قداؤكم كما يد سيدنا عبد الله بن عباس يفسر الحج أشهر معلومات حج وتنون وتنين سننو سيدنا عبد الله بن عباس كما يد الإمام ابن جرير الطبري يرويته يتيهن شوال وذو القعدة وذو الحجة سوني وتن شوال ده وتن ذو القعدة ده قم وتن ذو الحجة ونن سوني وتن ايت الحج ونن شاكي كما المواقيت الزمانية فأقول المواقيت المكانية المواقيت المكانية إن ده كماتني ايت الحج كو أمغاية أو نية يشير ايت الحج ده جنة فشيني ونن حديثا ده مالا يقاوص قدابيو حديث فرقو حديث سيدنا عبد الله بن عباس حديث نبيكم حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم شين المواقيت المواقيت من هنا نفهم المواقيت المكانية وراء غندم أيكن حجك أمرا يكمات لونية يلو حرمي دقنان زينير شوازي أيكن حج يشير عن عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عباس بابا قم بني hadisan sa da yawa sun gabata a cikin wannan littafin baya bukatar sai an masa sabuwar tarihi ko sabuwar sira yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli almadinati dhal hulayfa manzo Allah sassama ya sanya ma mutanen madina duk wanda zai yi aikin haji daga madina to wajen da zai dau harami shine dhul hulayfa wa li ahli ash-sham al-juhfata sannan mutanen da za su zo daga sha biladush sha za mu ji biladush sham su kuma wajen da annabi sallama ya waqata musu ya sanya musu anan za su dauniya shine al-juhfa wa li ahli najd sannan mutanen Najdu su kuma manzo Allah sallama ya sanya musu qarnal manazil wajen da ake ce musu qarnul manazil wali ahli al-yamani yalamlama su kuma mutanen Yaman manzo Allah sallama ya sanya musu garin yalamlam ko wurin da ake ce masa yalamlam anan wajen ne zasu niyya aikin haji wa qala manzo Allah sallama yace hunna lahunna waɗannan wuraren na mutanen waɗannan mutanen garuruwan da aka ambata ne wani man ata alaihinna haka nan duk wanda yazo wajen min ghairi ahlihinna ko ba dan garin bane amma yaje da zaka tashi a matsayin ka dan Najeriya ka tafi Madina kai ziyara daga nan zaka taho Makka da niyyar aikin haji to a can Dhul Hulaifa zaka yi niyyar aikin haji أو العمرة كمون دينية يوم عمرة ومن كان دون ذلك وندكم باتكم وأن ننقره أن يشبع فمن حيث أنشأ توزيه حرم سنة من حيث أنشأ دق إندي تاش حتى أهل مكة من مكة حرمتان مكة ثم ذاتي حرم سنة دق غرم مكة وأن حديث فقوسي حديثي نبي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمر شما بباقوبا حديثا سنغ بات ما سيوا كما أما سترجم أما سيرا أما تتاريخ انسا أو غريد يوا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يرويتو حديثي شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي يهل أهل المدينة من ذي الحليفة mutanen Madina za su dau niyyar aikin haji ne min Dhul Hulaifa daga wajen da ake ce masa Dhul Hulaifa wa ahli ash-sham min al-juhfati sannan su kuma mutanen sham za su niyyar aikin hajjin su ne daga wajen da ake ce masa juhfa wa ahli najd su kuma mutanen najd min qarni al-manazil su kuma za su yi ne a wajen da ake ce masa qarni al-manazil qala سيدنا عبد الله بن عمر يشي وبلغني سن اللاباري يا زومني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يشي ويهل أهل اليمن من يلملم سوكم متانا يمن ذاتي ميقات سني أوجن لأكي شمس يلملم ودنن هديثا قدابي أنقوى سوني عمدة سوني أسلي قدابي da suke tabbatar da wuraren da ake yin aikin ake daukan niyyar aikin haji ko kuma ake daukan niyyar umara Dhul Hulaifa da aka faɗa mana a cikin hadisi shine miqatu ahlil madina shine wurin da mutanen madina suke yin aikin suke niyyar aikin haji kafin nan kila zai fi sauki mu fahimta aikin haji ya kasu gida uku akwai aikin hajjin da ake ce masa ifrad akwai aikin hajjin da ake ce masa qiran akwai aikin hajjin da ake ce masa tamattu aikin hajjin da ake ce masa ifrad shine mutun daga wurin da aka lissafa sai daga cikin waɗannan wajajen sai mutun yayi niyyar aikin hajji kawai zai saboda idan ya zo wannan wajen bayan yayi wanka ya sa kayan da ake sawa na aikin hajji ya shiga mota idan a mota ne in a ƙasa zai tafi sai ce labbaika allahumma hajja ya allah na amsa kiranka aikin haji zan yi wannan aikin haji shine ake ce masa ifradi akwai aikin hajin da ake ce masa qiran shine mutum yayi umra bayan ya gama umra kuma ya ci gaba da zama a cikin haramin sa har ranar 8 ga wata kuma ya ci gaba da aikin haji shine ake ce masa hajjul qirani shi kuma idan mutum yazo ɗaya daga cikin waɗannan wajajen da aka lissafa mana ko Dhul Hulaifa ko Juhfa ko qarnul manazil ko yalamlam da wurin da zamu ambata nan gaba wato zatu irqin idan yazo wajen sai ya ce labbaika allahumma umratan wa hajja wato da aikin umransa da aikin hajjin sa a hada suke bai raba su ba sannan akwai aikin hajjin da ake ce masa hajjut tamattu aikin hajjin tamattu shine idan mutum yazo ɗaya daga cikin waɗannan wuraren da aka lissafa sai ce labbaika allahumma umratan ya allah ne ai nayi niyyar zan yi umra to waɗannan wuraren muna son mu ji su manzo Allah sai sama gaskiya ambace su a cikin hadisi Zul Hulaifa malamai masana geografiya suka ce bainahu wa baina makkah masafatu 428 kilometra a tsakanin wajen da ake ce masa Zul Hulaifa da makkah akwai kilometa 428 sadaka malamai suka ce a cikin mawaqitul hajj gabaki daya al-makaniya wannan shi yafi nisa daga garin makka shi yafi nisa daga garin makka akwai kilometa 428 kilometa tsakanin Zul Hulaifa da makka wanda suka taba yin miƙatin su aka fara kai su Madina suka taba zuwa aikin haji za su shaida haka waje ne da an gina masallaci akwai komai har da kasuwa da shaguna idan ma baka da harami zaka iya siya a wurin in baka da sabulin da zaka yi wanka a lokacin zaka iya siya in baka da turaren da zaka sa a daidai wannan lokacin zaka iya siya a wajen komai akwai kasuwa ce sosai to shine ab'adu al-mawaqit al-makaniya min makka shine yafi nisa da makka kilometa 428 to wannan miƙatin shine ake ce masa Zul Hulaifa dukkan mutumin da ya je Madina ko dan Madina ne shi ko ba dan Madina bane shi amma ya je Madina ziyarar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran wuraren da ake ziyarta a Madina idan ya gamo aka kwaso su za su taho Makka to Zul Hulaifa zai yi haraminsa anan zai yi niyyar aikin hajjinsa anan zai shirya ya sa haraminsa Zul Hulaifa na mutanen Madina ne sannan masu ne ce hunna lahunna wani man ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrata dukkan mutumin da ke nufin yin aikin hajji ko aikin umra to in dai a Madina yake to anan wajen da ake ce masa Zul Hulaifa ba yi da nisa daga Madina tsakaninsu da Madina ba nisa amma ya fi nisa da Makka dai ce al-Juffa Juffa wahi al'ana kharabu wajen da ake ce masa Juffa yanzu ya rushe waje ne ma da teku ya cinye shi wa yuhrimu an-nasu min rabigh mutane suna yin harami ne daga rabigh wani gari ne da ake ce masa rabigh yana da muhazati da Juffa sun yi kunnan doki da Juffa shine ake ce masa rabigh وهي مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية ينزوى النغرين نغابك ببان غريني أقوي باي يكاد أكي أقوي غندوجي غند باوت سنن أقوي مكارنتون غمنتي سنن أقوي أبو بوانا مور رايوة أول نغرين دا أكي سمت غابك وتبعد عن مكة المكرمة 180 kilometer a tsakanin wannan kauyen da ake ce masa Rabi ko garin da ake ce masa Rabi tsakanin sa da Makka akwai kilometer 186 186 kilometer akwai kilometer 186 tsakanin Rabi da garin Makka amma mu yan Najeriya su tari ba mu san wannan garin ba domin mu a Jidda ake aje mu in aka aje mu a Jidda kuma a ce ai harami daga nan duk wanda aka kai shi aka ce ba Madina zai wuce ba aka aje shi daga Jidda aka ce zai yi Makka to a Najeriya sai a ce shi kenan daga nan mutum kuma sai ya tafi Makka to amma Rabigh nan ne wajen da ake yin harami a lokacin da ya kasance Juffa ta zama haram ta kasance busasshen waje teku ya cinye ta mutanen da suke wa yuhrimu min rabiq ahlu lebanon mutanen da ake aka hukunta musu su rika yin miƙati daga wannan gari na Juffa wanda ya rushe ruwa ya cinye shi amma yanzu ana yin harami ne daga rabiq to mutanen lebanon na cikin biladul sham a wancan lokacin na sha faɗa mana idan aka ce biladul sham to babban masarauta ce wacce ta kunshi Siriyan mu ta yau ta kunshi Filistin din yau ta kunshi Isra'ilar yau ta kunshi Lebanon din yau, ta kunshi Jordan din yau, ta kunshi wani yanki na Masar, biladu Sina, inda ake ta rikicin nan a Masar, Sina da kake jin ake fadin Sina, wani yanki ne na Masar, duk su ne ake ce musu biladu Sha. Amma daga baya lokacin da Turawan mulkin mallaka suka zo, sai suka tattala su kowace ƙasa ta zama mai cin gashin kanta. Amma da an ce biladu Sha, to di ya kunshi waɗannan. To mutanen Lebanon za su yi katun su ne daga Juffa, amma ba Juffa ake yi ba yanzu ana yi ne a Rabir. Wannan garin da muka ce kilomita 186 tsakaninsa da Makka. Sannan wa Suriya da ƙasar Siriya, kun gani ko? Sannan wal Urdun, sannan da Jordan, wa Filistin da Filistin, wa Misr da Misr ma, wa Sudan da Sudan, wa hukumatul Maghribi al-arba'u, da kasashen da ake ce musu al-Maghrib. In an ce kasashen Maghrib a geography kasashe ne guda hudu, akwai Libya, akwai Morocco, akwai Algeria, sannan akwai Tunis. Wannan sune ake ce musu al-biladul Maghribiyya. Kasashe ne na Laraba amma kuma Afrika, Morocco, Algeria, Tunis, Libya, kasashe ne na Laraba amma kuma suna a cikin Afrika suke, suna ake ce musu a Afrika ta arewa, su ne Afrika ta arewa. To su ma daga wannan wajen na Juhufa a nan za su yi haraminsu. Kaga Juhufa ta kwashi mutane da yawa, kuma kaddarawa Allah sai Allah ya sa ruwa ya cinye ta. Sannan wa buldanu Afrikiya, sannan da duk kasashen Afrika gabaki ɗaya mu namu kenan Juffa. Wa ba'du al-mintaqa ash-shimaliyya fi al-mamlakati al-arabiyyah as-saudiyya, sannan da wani yanki na arewacin Saudi Arabia su ma a nan suke yi, nan ne Juffa. Juffa nan ne miƙatun su. Su da duk wanda ya tashi jawwan wa barran wa bahran, ko ta ruwa ko ta ƙasa a mota ko ta jirgin sama, idan aka soke mutum a Jidda, to in san samu ne abinda ake bukata sai a kwashi alhazai kuma daga Jidda sai a kai su Rabir, domin kauce ma rigima, domin kauce ma sabani, domin kauce ma sa alhazai cikin talalabiya. Duk wanda aka ce zai daga Jidda Makka zai wuce, wanda suka ji aikin hajji za su fahimta wannan karatun, za su fi ganewa. Idan aka ce ka tsinci kanka an rufa zuwa Madina, Makka za ku wuce daga Jidda, to in san samu ne a kai ku Rabir, wannan garin da ake ce masa Rabir, a can za ku je ku yi miƙatun ku a matsayinka na ɗan Najeriya, a matsayinka ɗan ɗan Nijar, Benin Republic, Cameroon, Chadi da sauran duk ƙasashen Afrika, duk gabaki ɗayanmu Juffa nan ne miƙatun. Duk da za mu zo mu tattauna a kan matsalar Jidda miƙati nan gaba insha Allah ta'ala. Yalamlam, manzon Allah sama ya ce yalamlam, to me yalamlam ina ne? Yalamlam wa yab'udu an makkata 120 kilometer, tsakanin yalamlam da Makka akwai kilomita 120, kaga shi ma ba nisa. Wa yuhrimu minhu liyaman as-sahili, mutanen Yaman waɗanda suke gefen teku a nan suke yin miƙatinsu, wa sawahilul mamlakatul arabiyyatis saudiyya, sannan kuma da ƙasa daga garuruwan Saudi Arabia waɗanda suke gefen teku su ma, wa Indonesia da mutanen Indonesia, wa Malaysia da mutanen Malaysia, wa Sin da mutanen China, wal Hindu da India, wa ghayruhum min hujjaj janubi Asia, haka nan duk waɗanda suke zuwa daga kudancin Asia duk daga nan suke miƙatun su. Kaga su ma sun ibada yawa, kusan ma sun fi mu yawa, domin waɗannan ƙasashen, ƙasar Indonesia kawai alhazanta da suke zuwa sai an tara wajen ƙasashe guda nawa, sannan zaka samu adadin mutanen suna cikin ƙasashen da suka fi kowa yawan aikin hajji a duniya. Ana ganin ma sun fi kowa, su ne jawa ga su za su yan ƙanana-ƙanana masu yawo matansu da mazansu a tare. Kazan su ba su yadda mutum bai yadda a raba shi da matar shi ba. A gabana wani a Madina ya taho da matar shi za su shiga masallaci, askar ya ce a ta tafi can, yi haka yi haka ya kalla ya kalla ga za a gama shi da matar shi kawai yi haka yace su fasa masallacin su koma gida a gama shi da matar shi shi su koma gida sun fasa yin sallar yau a masallacin annabi to ka gani to su miƙatin su shine ya lamla a nan wajen suke miƙatin su tsakanin wannan ya lamlam din da garin Makka kilomita 120 nahudu qarnul manazil manzal sai sama ya faɗi qarnul manazil wa yab'udu an makkata 78 kilomita shi kuma tsakanin qarnul manazil da Makka akwai kilomita 78 kaga shi ne yafi kusa shi yafi kusa da Makka kilomita 78 ba nisa bai wuce kaman daga nan zuwa Kaduna ba wa yuhrimu min hadha almiqat ahlu najd mutanen najd saudi arabia kaman mutanen riyad da kasar abin nan jahar min takat qasim dammam da sauransu suna ke ce musu biladu najd to wadannan wajen su a nan wajen mutanen wannan wajen to anan qarnul manazil za su miƙatu wa ahlu sharqi kullihi haka nan duka ƴan gabas wanda suke gabashin duniya duk anan za su min ahli al-khalij wanda suke biladul khalij biladul khalij in an ce biladul khalij saudi arabia biladul khalij kuwait ma na ciki qatar na ciki united emirates na ciki UAE abinnan united AAU ko sannan abinnan wannan bahrain na ciki sannan su shida ne wacce ce da na faɗi Saudi Arabia Kuwait sannan sai Qatar sannan Bahrain sannan United Arab Emirates sai wacce ce da Sultanatu Amman yes Sultanatu Amman waɗannan ƙasashen guda shida dukkanin su suna yin miƙatin su ne a qarnul manazil kai hadda Iran ma ɗan Iran ma a nan za su yi nasu to waɗannan mawaƙin su ne guda huɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ya wakata ma mutane malamai suka ce mafi yawancin waɗannan mawaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin duk mutanen wajen ba su musulunta ba malamai suka ce wannan na shaida ga annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana sanar da shi abubuwan da za su faru nan gaba cewa mutanen waɗannan yankunan za mu su musulunta a lokacin ba China ba su musulunta ba suna can suna kafircin su a lokacin mutanen Indonesia mutanen Malaysia mu kanmu nan al-Afrika kasashen bakaken fata a lokacin ba a musulunta ba amma kuma manzon sama ya ce mutanen wajen anan za su zo ya faɗi wajajen malamai suka ce hada alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan alama ce ta annabta annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi ne daga Allah waɗannan su ne guda hudu manzo Allah ta sama ya ambace su to akwai miƙati ciko na biyar shine zatu iq mutanen Iraq suka zo suka ce masa sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu ya musu nisa duka waɗannan mawaƙin guda hudu sun musu nisa sai sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda zamu gani sai ya ce to su je su yi bincike su ga ina ne suke da muhadati ina ne kunnan doki da wajensu shikenan kawai sai aka je aka gama bincike masana geografiya suka zo suka ce ai zatu irqin shine yake da muhadati da sauran mawaƙin sai sayyidina Umar ya ce to ya sanya musu zatu irqin ya zama nan ne wajen da za su riƙa miƙatin su to daga mutanen Iraq Kufa da Basra da sauran garuruwan da ake ce musu biladin Iraq a lokacin duk anan suke kamar misalin kasashen mawara an-nahar Sajistan Uzbekistan Shahristan Asbahan da sauran irin waɗannan kasashen duk anan za su irin su Rasha duk anan za su miƙatin su za su iq wasu kuma malaman suna ganin ba sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu ne ma ya sanya ma mutanen Iraq ba a'a annabi sallama da kansa ya sanya amma sayyiduna Umar ya zo ya ƙara jaddada to bari mu ji abin da malamai ko kuma bari mu karanto bayanai da suke da alaka da wannan takmilun sai muka ce cikatawa cikatawa a game da waɗannan muwaki din guda hudu cikon nabiyar wal miqatul khamis huwa zatu irqin miqati nabiyar shine wajen da ake ce masa zatu irq wa huwa miqatu ahli al-iraq shine miqatin mutanen iraki kama rawa al-bukhari fi sahihi an ibn umar kamar yadda al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahihinsa daga sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma qala yace lamma futiha hadhan al-misrani lokacin da aka bude garuruwa guda biyu garuruwan nan guda biyu sune al-kufatu wal-basra garin kufa da basra dukkanin su garuruwa ne a iraki atau umar sai mutanen garin suka zo wajen sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu fa qalu suka ce ya amir al-mu'minin ya shugaban mummunai inna rasulullahi sallama hadda li ahli najd qardan lallai manzon Allah ta sama ya sanya ma mutanen najd su rika yin miqatin su a qarnul manazil wa huwa jawrun an tariqina sannan wannan wannan in aka in muka ce zamu zo qarnul manazil mi miqati to ya karkace mu hanyar mu kamar misali mutum ne zai je Lagos sai ka ce masa idan zai je Lagos to sai ya je Maiduguri sannan ya dawo ya tafi Lagos kaga ai jawu akwai karkacewar hanya ko hanya bata zama safe ba kai ko nan kusa mutum zai tafi Kaduna sai ka ce a'a kada ya je Kaduna in zai tafi Kaduna kai ya bi ta nan hanyar nan hanyar gwaggwaje abinda zai bi ya bi hanyar Kano sannan sai ya je ta Shayyari idan ya je ta Shayyari shikenan sai ya zagaya ya tafi ta garin Ikara sai ya biyo ta dutsen wai idan ya biyo ta dutsen wai sannan ya sake kama hanya ya tafi can ya bi hanyar Samunaka to daga nan sai kuma ya ƙara yankewa sannan ya tafi kudancin Kaduna sannan ya shigo garin Kaduna kaga jawu to shine sai mutanen Iraq suka zo suka ce ma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu idan aka ce qarnul manazil za ta riƙa miƙati to ya karkace mu hanyar su wa inna in aradna qarnan shaqqa alaina ya amir almu'minin idan muka ce qarnul manazil za mu je mu yi miƙati anan za mu dauki qarnul manazil a matsayin miƙatin mu shaqqa alaina zai mana wahala kuma cin addini ba wahala وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بَابُ كُنْتِي أَتْشِنَ الدِّينِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللَّهُ بِيَسَنْ يَسَامُ كُنْتِي أَتْشِنَ الدِّينِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللَّهُ سَوْفِيكَ نَفِي لَمُبَايَا نَفُو مُشَاوِيَا قال فانظروا حذوها من طريقكم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يتشتو مثلا جوغرافي أتكنكو سجيس دوبا ga ina ne akwai muhazati ina ne kunnan doki da hanyar ku da qarnul manazil fa hadda lahum zat irqin daga nan sai sayyidina Umar yace to zat irqin din da kuka zabo an ba ku ya zama nan ne wajen da za ku rika yin miqati saboda ka idan mutun ya taho daga Iraq zai zo Makka da niyyar yin aikin haji to wajen da zai tsaya ya daura haramin sa yayi wanka yayi niyyar yin aikin haji shine wajen da ake ce masa zatu irq sai bukatar sai ya zo qarnul manazil mun gane to wannan shine asarin da malamai suka ittifaki akan sa babu sabani akan sa cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shine ya sanya ma mutanen Iraq zatu irqin a matsayin wajen da zai zama miqatin su na yin aikin haji ko kuma umra amma an samu al-imam muslim ya rawaito hadisi da isnadin sa yace haddathani muhammad ibn hatim wa abd ibn humayd kilahuma am muhammad ibn bakr qala abd akhbarana muhammad akhbarana ibn jurayj akhbarani abu zubayr annahu sami'a jabir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhuma yus'alu 'anil muhalli abu zubayr tabi'i ne yace ina zaune wata rana wajen Abdullahi Jabir ibn Abdullah sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kun san Jabir ibn Abdullah shi riwayar sa ta sufar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce riwayar ta kowace to aka tambaye shi anil muhalli a game da miqati shine al muhalli fa qala sai yace sami'tu naji ahkimuhu rafa ila annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zubair yace ina tsammani na manta, ina shakka kamar sayyiduna Jabir yace annabi yace, kage ina shakka yace. Yace ina shakka ina tsammanin kamar yace manzalin sallallahu alaihi wasallam yace muhallu ahli al-madinati min dhil hulayfa, miqatun mutanan madina shine dhil hulayfa, wa at-tariqul akhar sannan hanya ta daban ta mutanan sham al-juhfatu juhfa, wa muhallu ahli al-iraq min dhati irqi, shi wajen da mutanan iraq kuma za su yi miqatun su shine dhatu irq, wa muhallu ahli najd min qarnin, su kuma mutanen Najdu za su yi miqatun su ne a qarnul manazil, wa muhallu ahli al-yaman min yalamlam, su kuma mutanen Yaman a yalamlam za su. To kun ji wannan hadisin Jabir ibn Abdullah aka tambaya almajirin sa Abu Zubair, sai yace ina tsammani kamar da malamin mu Jabir sahabin annabi zai faɗi wannan maganan kamar ya ce annabi yace, amma ban da tabbas. Kaga idan ka ce ya ce annabi ya ce, ashe tuntuni manzalin sa sama ya zaɓan ma mutanen Iraki za su irke, kun gane ko shi ne abin da ake nufi. Idan kuma ka ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzalin sama ba, to kenan babu saɓani akan cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shi ne ya samar ma da mutanen za su irke, ya samar ma mutanen Iraki wajen da ake ce masa za su irke. Ina jin kuna ganewa. To ga abin da malaman hadisi suka ce a game da wannan hadisin. Al-Imam Ibn al-Munaqqin rahimahullahu ta'ala, ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhin wannan littafin na gabanmu, littafin sa Al-I'lam bi fawa'id umdatil ahkam. To a cikin wannan littafin nasa yake cewa ikhtalafa al-ulama'u, malamai sun ƙara ma juna sani sun yi saɓani, hal hadha al-miqat bi nassin minhu sallallahu alaihi wasallam, shin miqatun mutanen Iraki za su irkin, shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya nassanta shi, manzo sama ne da kanshi ya kafa shi, aw bi ijtihad Umar, ko ijtihad sayyiduna Umar ne kama bayyana hu al-Bukhari fi sahihihi, kaman yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo a hadisin da muka karanta a baya, kaza naqalahu an tafsih ashabina wa an nass ash-Shafi'i fil Umm, haka aka ruwaito wasu malamai sun tafi a mazhabin Shafi'iyya. Al-Imam Shafi'i ne a gaba-gaba a cikin littafin sa Al-Umm ya tafi akan cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da kansa ya sanya ma mutanen Iraq zatu irqi. Wannan wuri fi sharhi Muslim, haka shi ma Al-Imam Nawawi ya tafi akan cewa ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya zaban ma mutanen Iraq zatu irqi. وخالف في الروضة تبعا للرافي, أما من لتاف الروضة نفقه شافعية شي سيساق مصر يبقى بمالني الإمام الرافعي أكن شيوا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه شيني اجتهادي يزاقم بمتان إغاق ذات إغاق. قلت الإمام الملقن بان يكاو لنما غنم سيشي توشي ميقات أهل الإغاق منصوص عليه, yace miqatun mutanen Iraki tabbas annabi ne ya bada shi, wabihi qata'a jamaahihu ahli al-ilm, da wannan ne mafi yawancin malamai na ilimi suka tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya zaban ma mutanen Iraq zatu irqin, cewa nan wajen ne za su rika miqatun shi. Wa ma'a zalika sahha tawqituhu an Umar radiyallahu ta'ala anhu, amma kuma duk da haka ya inganta a ce sayyidina Umar ma shine ya saman musu da wannan wajen, wato da ake ce masa zatu irq, su mutanen Iraq. Sai ce fa in lam yakun qad balaghahu, idan dama sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bai san cewa annabi ya riga yayi ba, to fa huwa min muwafaqatihi, to wannan yana cin muwafaqatu Umar, kun san sayyidina Umar yana da muwafaqa. Sayyidina Umar idan yayi abu sai Allah ya goyi bayansa, can annabi na da rai. Al-Imam Suyuti a cikin Tarikhul Khulafa sai da ya kawo muwafaqat na sayyidina Umar guda 20, sayyidina Umar zai yi magana sai Allah ya goyi bayansa. Daga ciki an shafi ga mana wannan misali, sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka samu damuwa tsakanin manzon sama da matansa, har manzon sama ya kaurace musu na wata daya, kwana 29. shikenan sayyidina Umar ya shigo yace ta ya manzon Allah ya zaki su rika baka wahala idan dubba za su yi hakuri su zauna da kai ba dukka sake su Allah zai canza maka matan da suka fi su mummunai musulmai masu bauta masu da'a sannan Allah zai baka budurwai da zawarawa sayyidina Umar na wannan magana sai Allah ya saukar da asa rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara sannan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kalli maqamu ibrahim da can idan aka gama dawaki in mutun ya gama dawaki a ka'aba to ba sai yayi raka'a biyu ba ba sai yayi raka'a ta tawafi ba sai sayyidina Umar ya kalli maqamu ibrahim sai ya ce ya rasulullah law ittakhadna min maqami ibrahim musalla shi ya manzo Allah da sama ina ma dai a mai da maqamu ibrahim ya zama wajen da za a rika sallah idan mutun ya gama dawafi sai ya zo gaban maqamu ibrahim ya raka'a biyu sai Allah ta'ala ya saukar wattakhizu min maqami ibrahim musalla aka goyi bayan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an to wannan sun kai 20 to shine nan malam ibn al-mulaqqin yake cewa idan sayyidina Umar bai san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sanya ma mutanen Iraq ya zama zatu irkin ba to sai gashi shi kuma yazo yayi kaga wannan ya dace da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi kaga yana cikin muwafaqat Umar allati ishtahara biha wanda dama ya shahara da waɗannan muwafaqat su wallahu yaqtasu bi fadlihi man yasha Allah ta'ala kuma yana kebewa wannan da yaga dama da falalarsa wannan kenan sai ka ibn al-munaqqin a fahimtar ta tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sanya ma mutanen Iraq zatu irkin sayyidina Umar daga baya shi kuma yazo ya sanya musu ko ya tabbatar musu al-imam ibn hajar acikin fathul bari yace wa kad akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin dake cewa sayyiduna umar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sanya ma mutanen Iraq zatu irqi min riwayat ibn luhayya riwayat al-imam riwayat ibn luhayya ibn lahi'a dha'ifi sannan wa ibn maja sannan al-imam ibn maja ma yawaito wannan hadisin min riwayat ibrahim ibn yazid kilahuma an abi zubayr dukkanin su yawaito daga abu zubayr wannan da yace an tambayi sayyidina jabir ibn abdullah game da mawaqit sai yace yana shakkar sayyiduna umar man sayyidina jabir yace annabi yace ko da yace annabi yace ba ya manta to dukkanin su daga abu zubayr suka ruwaito falam yashukka fi raf'ihi su ko ba su shakka akan cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kai tsaya a cikin riwayoyin su suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa waqa'a fi hadisi aisha wa fi hadisi al-harith ibn amr al-suhani kilahuma inda ahmad wa abi dawud wa an-nasa'i kuma sannan an samu wannan riwaya daga hadisin nana aisha hadisin da al-imam ahmad ya ruwaito da abu dawud da al-imam an-nasa'i wa hadha yadullu ala anna al-hadith aslan wannan na nuna cewa hadisin da yana da tushe yana da asali fala'alla man qala innahu ghayru mansus wa taqila wanda yace ba annabi bane ya faɗi wannan hadisin lam yablughu ila bai kai gare shi bane aw ra'a da'af al-hadisi ko kuma ya ga hadisin na da rauni ne bi itibari anna kullu tariqin la yakhlu amma qali domin kowace riwaya daga cikin waɗannan riwayoyin da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya sanya ba mutanen Iraq za su irkin to kowace riwaya akwai ta ce ku ce a game da ingancin ta ولهذا قال ابن خزيمة هناك ببما لم حديث الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يكي تيوى رويت في ذات إرك أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث أنت مغيواري ديوى أكتقاس أكتسي النبني سيام متعنين إرق ذات إرك أما دك لنصبت إنغنتر وقال ابن المنذر ببما لم يعني الإمام ابن المنذر يشي لم نجد في ذات إرك حديثا ثابتا بما قونا حديثي إنغنتر شيء daga annabi sallama a game da zatu irqi ba cewa shine ya sanya ma mutanen Iraq intaha al-imam an-hajar yace magana su ta kare lakinn al-haditha bi majmu'i tuqi yaqwa kama zakarna sai dai hadisin idan aka tattara shi to zai zama mai karfi to da kaman za Allah sallama shine ya sanya ma mutanen Iraq zatu irqi sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da yazo shi kuma zamaninsa sun musulunta shi ne sai ya kara tabbatar musu kaga babu cin karo kenan annabi sallama dama ya riga ya faɗi wannan wurin to lokacin da annabi sallama ya faɗa mutanen wajen ba su musulunta ba shi kuma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai Allah ya bashi muwafaqa a zamaninsa ne waɗannan garuruwan na Iraq suka dawo suka zama musulmai shikenan kawai da suka zo sai ya ce musu to za su irqin mana kaga wannan Allah yana ratar da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ke to waɗannan su ne mawaƙit guda biyar duk mutumin da zai yi aikin haji to a nan zai je in dai ya zo daga waɗannan yankunan da aka ambata malamai suka ce masu yin aikin haji sun kasu gida uku akwai ahlu hadhihi almawadhi'i akwai mutanen waɗannan wuraren da aka lissafa su kam idan za su yi aikin hajjin su ko za su yi umrarsu to daga wannan wajen za su dole ne mutum ya zo wannan wajen idan mutum ya tsallake wajen da ya kamata ya miƙati ya dau miƙatin sa to yanka ya kama shi domin ya bar farilla daga cikin farillan aikin hajji sai ya yanka rago daya su ne kasan farko akwai kaso na biyu su ne ahlu makka mutanen makka su kan mutanen makka idan za su yi aikin hajji to daga ɗakunan gidajensu za su yi miƙatin su shi yasa idan mutum ya je aikin hajjin tamattu'i yayi umrarsa ya dau miƙatin sa daga waɗannan miƙatocin da aka ambata ya gama umrarsa ya shiga harkocin sa na yau da kullun ranar 8 ga wata zai fara aikin hajji yau mutarwiya ko daga ɗakin sa ko daga gidansa zai miƙatin sa nan ne miƙatin sa a ɗakin sa a gidansu zai yi wankan shi ya fesa turaren shi a jikinsa ya fesa maharamin sa turare sannan daga nan yazo ya shiga mota mota na fara tafiya yace labbaik allahumma hajja amma idan dan makka zai yi umara to dole sai ya fito daga makka ya dawo wajen makka shi yasa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha bata samu yin umara ba bayan an gama aikin hajji sai tazo ta ce mamman tazo tana kuka tace yadhhabu an-nasu bi hajjatin wa umratin wa ana adhhabu bi hajjatin bila umrati shi ya ma aikin Allah kowa yayi aikin hajji ya umara ni kadai ce zan tafi kawai aikin hajji nayi domin ita ana zuwa miƙati lokacin da aka zo za aikin hajji kawai sai haila ta zo mata ba ta ba umara so da aka bace umara ba bayan an gama aikin hajji sai ta zo tana ma manzon sama wannan kukan sai manzon sama ya kira dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma ya dauke shi yace ya dauke ta ya kai ta wajen da ake ce masa Sana'i ta je ta dauko haramin ta daga can Sana'i wajen Makka ne baya cikin harami a can ta je ta yi so da aka malamai suka ce idan dan Makka zai yi umara wajibi ne sai ya bar garin Makka ya fita ya je waje daga nan sai ya je ya umara ya dau haramin sa ya dawo amma ba sai ya je ɗaya daga cikin waɗannan mawaki din ba ne ce bi ce sai kaso na uku su kuma su ne waɗanda garuruwan su ba sa cikin waɗannan mawaki din sannan ba ƴan Makka bane su to su kuma min haythu ansha'u su ma daga gidajen su za su yi umara za su dau haramin su waɗannan su ne kason masu aikin hajji guda uku to mu gama da qadiyar mu sai ya zama mutanen mu da nake tafiya miqatin mu juhufa ne juhufa kuma an faɗa mana cewa teku ya cinye wajen to shikenan dan Najeriya idan zai tafi aikin hajji yana da zabi guda biyu wanda zai kubuta daga sabani da rikici sannan akwai kuma zabubbuka guda biyu su kuma akwai rikici a cikinsu sun zama hudu ke zabi guda biyu wanda babu rikici a ciki shine dan Najeriya ya biya aikin hajji zai tafi ya je ya aikin hajji a dauke shi daga Jidda Jidda nan ne gwamnatin Saudi Arabia ta yadda jiragen mu su sauka a nan ne ake karɓar ka a matsayin cewa ka shigo ƙasa lafiya ka shigo ta hanyar diplomasiyya ne ba ka shigo bane domin ka cuci ƙasa duk binciken da ake maka an maka a Jidda to daga Jidda a kwashe ku kai tsaye ku tafi Madina kuje ku yi ziyara idan kuka yi ziyara a Madina kuka ƙara kwanakin ku da za ku yi a Madina sai ku taho kun zama ƴan Madina da kun zo a ina za ku miƙatun ku ya zama ina kenan ya zama Zulhulaifa ka ku fita daga rigima cikin abin da aka yi kokari bana a Najeriya akwai wannan sai tun musulmi na karanta a jarida da kaina na karanta yace burin su shine ya zama duk dan Najeriya aka kwashe shi Madina zai fara tafiya saboda a kauce masa bani wannan yana cin alkhairin sarkin musulmin nan wannan kenan babu rigima game da wannan zabi na biyu shine idan aka dauke ku aka kai ku Jidda sai aka ce ba Madina za ku ba Makka za ku wuce to a kwashe ku a mota a kai ku Rabigh da kai ku Rabigh wannan garin tsakanin shi da Makka kilomita nawa 180 da nawa to shine a kai ku Rabigh a can za ku yi miƙa nan ne za ku dau haramun ku ya zama miƙatun ku shi ma wanda ya haka ya kubuta daga rijima domin Rabigh yana da muhazati da ina yana da muhazati da Juhfa ruwa ya cinye shi akwai zabi na uku shine ɗaya daga cikin biyu na sabani da rijima shine zabin da za a ce a bakku a Jidda kuma Jidda ce miƙatun wanda akwai rijima a ciki kana nan wani zai ce maka Jidda ba miƙati bace wani kuma ya ce maka Jidda miƙati ce malama baka gumi Allah ya gafarta masa a cikin malaman Najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa Jidda miƙati ce ya gabatar da takaddasa a Rabitul Alamin Islami a lokacin da yake da rai ya faɗi dalilansa a inda akwai Sheikh Al-Ansari ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar Qatar da Sheikh Yusuf Al-Qardawi da Sheikh Mustafa Al-Jarqa dukkanin su suka goyi bayan malam Abubakar Gumi akan cewa Jidda miƙati ce suka faɗi dalilansu amma a nan take kuma aka samu malamai da yawa cikin malaman Saudi Arabia a lokacin akwai Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz akwai Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen akwai Sheikh Afizi da su Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid waɗannan dai manya-manyan malaman ƙasar Saudi Arabia suka musu raddi suka ce Jidda ba miƙati ba ce kama ce Jidda miƙati ce bid'a to kaga mutumin da aka ce masa ya je ya miƙati a Jidda akwai rigima a tare da shi an sa shi a cikin rigima ko waɗancan za su ce ya yi waɗancan ce da yi ba akwai zaɓi na hudu shi ma na rigima ne shi ne zaɓin da za a ce ka shirya daga gida daga nan Kaduna misali in a iyafot ɗin Kaduna za ka tashi in a iyafot ɗin Kano za ka tashi in a iyafot ɗin Abuja za ka tashi sai ka yi wankanka ka sa kayanka ka sa haramunka wai idan aka je daidai setun wajen a jirgi wai masana masu tukin jirgi sukan ce to an kawo Juhufa ni dai ban yi bacci ba amma ban ji an faɗi ba wanda kuma suka saba zuwa aikin hajji kila sun taɓa jin an faɗi amma ni dai ban ci ba so ɗaya na taɓa zuwa amma ban ji an faɗa ba saboda ka ana zuwa daidai wajen sai ka ce labbaika Allahumma umrata kaga wannan ma akwai rigima a ciki so daga waɗancan zaɓuɓɓukan guda biyu su ne suka ji akwai zaɓi na uku wanda kai kuma alhaji kai zai shafa kai za ka sha wuya shi ne sai a ce to in ka zo kawai ka wuce kawai ma kawai da ka zo kawai ka wuce Makka wa in ta fanje mafanjen in ji Bahaushe so daga ka yadda ka yanka rago ɗaya ce so da ka ga guzurinka da yar arabar da za ka yi ka ga za ta rufe shi ne zaɓi na ƙarshe shi ma ka ga akwai rigima a cikinsa so daga zaɓuɓɓuka guda biyu su ne suka fi daidai a kai mutum Madina ya zama ɗan Madina ya miƙatin sa a Zulhulaifa ko kuma a kai shi Rabigh a makwafin ina a makwafin Juhfa waɗannan zaɓuɓɓukan guda biyu su ne mutum ya kuɓuta daga saɓani da rigima da rikici ina jin mun gane wannan to su ne waɗannan duk mutumin da ya tsallake miƙati bai yi harami a nan ba jumhurun malamai sun tafi akan cewa alaihi jamun dole sai ya yanka rago daya sai ya yanka kage idan tamattu'i zai yi ko kirani zai yi raguna bi kenan akan sa ga ragon sa na hadaya ga ragon sa na fidiya sannan ana cikin aikin haji kuma ya samu matsala kila kuraje suka fito mishi akai sai ya yi aski rago na biyu kage rago na uku ko rago na uku kenan akan sa akwai shekarar da sai a ce ina jin rago 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 dai a Saudi Arabia sai ya kai riyal 300 inda ce ya taba kaiwa riyal 300 to na bana gashi ne ina bada labari shi da yaje riyal 400 to wajen in kuma za a muku kullun jama'a jamal to zai ku bada riyal 200 wata tukari ce ta zo wai mijinta Allah wa'alam wai mijinta yana siyo ma mutane raguna da sa da raquma sai ku hada ku bakwai ku siya raqumi daya riyal 200 shi ne sai ce kullun jama'a jamal ragani yi ne ta mai da ku raquman ne da Aisha kudin ku te gaba sai kullun jama'a jamal to su ne waɗannan so daga matsalar miƙati a aikin hajji hukuncin miƙati a aikin hajji wajibi ne yana ɗaya daga cikin fara'idul hajj mutum ya yi ihrami a miƙati to ya ake yin ihrami ana yin sa ne da aiki kuma ana yin sa da baki idan mutum ya zo miƙati wajen da zai dau niyyar aikin hajji kamar yadda muka ambata cewa aikin hajji kala uku ne ko akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu to mutum ya zo miƙati abinda ake bukata a gare shi zai yi wanka irin na shari'a kamar yadda mutum yadda yake wankan janaba sannan idan yayi wannan wankan babu laifi ya shafa ma jikinsa turare gabaki daya sannan ya sa haraminsa in namiji ne wato izari da rida'i izari na nufin farjalle wato zani sannan kuma rida'i na nufin mayati zai yafa mayafin nan ne ba zai rufe kansa ba babu laifi ya fesa ma wannan miƙati wa haramin nasa tirare shi ma domin daga nan ya sallama daga tirare kuma har sai ya gama aikin umar shi ce saboda haka sai ya zo akwai malaman da suke cewa za a yi raka'a biyu amma malamai mafi yawanci sun tafi akan cewa wannan raka'a biyu ba manzo Allah zai sama ya yi ta bane a matsayin raka'a ta harami dalili ya zo ne wasu malamai suka ce raka'atan fajiri ne ya yi raka'atan fajiri ce ya shiga masallaci ya yi saboda haka babu wata raka'a biyu ba sai mutum ya yi wata raka'a biyu ba ga motoci nan ajiye sai ya zo ya aje ya shiga motar da aka tashi inda lambarsa ta fada idan ya shiga mota shikenan ana cewa an yi ci mota za ta fara tafiya zai yi tamattu'i ne sai ya ce labbaik allahumma umratan shikenan zai fadi haka ya ji yadda kunnansa labbaik allahumma umratan zai yi umara kenan wato tamattu'i zai fara yin umara sannan ya huta nan gaba kuma ya aikin hajji shikenan mota ta ci gaba da tafiya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika yana talbiyya to wannan shine harami mutum yayi harami a wannan wajen ke idan kuma aikin hajjin kirani zai yi wato zai hada umara da hajji ba tare da ya huta ba sai ya ce labbaik allahumma umratan wa hajja wato ya Allah na amsa kiranka zan yi umara sannan kuma zan hada ta da aikin hajji idan kuma zai yi ifradi ne mutumin da aka kai shi aikin hajji aka kai shi makka lokaci ya kure to shi kuma sai ya ce labbaik allahumma hajja shike to wannan shine ake ce masa harami kun ga ana shiga harami da aiki kuma ana shiga harami da me da baki ana buƙatar aiki sannan ana buƙatar baki wankan da mutum zai yi aiki tufafin da zai sa sabanin tufafin da ya saba sawa shima 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 aiki sannan furtawar da zai yi ce labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma umratan wa hajjan ko labbaik allahumma hajjan kaga wannan kuma magana ne da baki mutum ne daga wannan lokacin da ya sa waɗannan kayan ko bai halatta a gare shi ya safa turare ba bai halatta a gare shi ya yanke kumba ba bai halatta a gare shi ya aski ba bai halatta ya zakke ma matarsa ba iyalinsa ba bai halatta ya yi ta'ammudin zubar da maniyyi da gangan ba in ba mafarki ya yi ba bai halatta a gare shi amma babu laifi zai iya shiga lema saboda ruwa ko saboda zafi sannan babu laifi zai iya shiga daki domin daki rufi ne to zai iya shiga zai iya shiga daki ba ce zai zo ita zama a rana ba zai shiga daki sabanin a jahiliya ba a shiga daki idan mutum ya niyi aikin haji to ba shi ba shiga daki yasa Allah ya ce watul buyuta min abwabiha da idan mutum yayi niyyar yin aikin haji a jahiliya kafin zuwa musulunci to ba zai shiga zauri ba ba zai shiga daki ba in zai shiga gidan shi sai zai haura ta katanga to musulunci da yazo ya ce wannan duk ba shi da asali to mutum harami ke sannan a daidai wannan lokacin ba za a daura masa aure ba ba zai yi aure ba sannan ba zai zama waliyi ya daura ma wani aure ba ko wata aure ba ba zai yi ba duk wannan ya haramta a gare shi har sai ya gama umrarsa in tamattu'i zai yi in kuma kirani ne har sai an gama aikin haji to akwai abubuwan da ake ce musu muharramatul hajj abubuwan da suka haramta mai aikin haji yayi ga sunan dai da yawa idan akwai hadisan da suka zo suna da alaka da wannan shi ke sannan ba zai sa takalmi mai rufi ba zai samu takalmi ne slippers ko budadden takalmi sannan ba zai sa wando ba ba sa wando sai dai wannan mayafin kawai sai dai idan mutum bai samu izari ba to sai ya sa wanda wanda ko ai ga sunan ana sai da harami tun daga nan Kaduna in Kano ne tun daga Kano ga sunan ana sai da za ka siya to waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah shi taimake mu idan muka tashi mu tashi babu ma yalbasul muhrimu min at-thiyab wadanda kaya ne ya halatta mai aikin hajji ya sa wadanda kaya ne kuma ba su halatta mai aikin hajji ya sa ba wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام نعم إنا جي زي أي نية داكي نفي بان بانية زي كي نزكي كي نية ai ni aikin hajji ashe baka fahimci haramun da nake nufi wani ce ni aikin hajji ana nufin kana can kenan ka sa kaya ka sa fararen kaya shine niyyar da ake nufi ba wai kana nan wai kai niyya yanzu ba ba za a daura mishi aure ba ai da kana nan da baka nan zai daurawa ce ko da kana gari da baka gari duk daurawa ce shike sannan so tare mutane ba su suke zuwa ba su je su an so auren su har ma mu a nan yanzu ya kaman sai ya zama wani bambara kwai ka zo ka ce ni ne nan nazo in ansa sai mutane su kaman kai wani duk da a shari'a fa kai daidai ba fa kai laifi ba ka zo ka ce kai ne ina me ina wakilin mijin sai ta ni ne da kaina sai a kaman mutum yayi wani abu ba koko ban ji ba yana da adadi a shekara al-Imam Malik yace za a yi umrasu ba adadi a shekara amma su malamai suka ce su daya ake in mutun ya daya shi ke na'am ina zuwa dan shine aka ce mutun zai ce labbaik allahumma hajja ka bude tambayar ka ka ce tamattu'i da hajji ga baki to ban gane ba to kira ni kenan ba kuma hutu in ka ce tamattu'i zai yi umra ya huta in ya gama umra tsarana dai ake gama umra lokaci ɗaya ne umra ba ta da wahala ka gane in mutum ya gama shi kenan kuma sai ya shiga gari ya ci gaba da harkokinsa idan zai yi kira ne a ai su wannan kayan ba wajibi bane ma sa su zai yi yayin sun yi datti zai wanke ya sa su ai ba ce ta zama dukun-dukun ba fararen kaya ai wani kwana biyu za su yi shi kenan ma sai ya wanke wani ma kwana ɗaya walaikum salam so ba mu kawo nan ba akwai hadisin da ke da wannan za mu zo mu tattauna kansa amma dai tunda dai kai tambaya watakila ko ni ba zan kai ba ko kai ba za ka kai ba to ka ji daga gare ni tamattu iya ce na'am
ana da mamman zuwa
na'am bayan sun yi mi
bayan an gama
aikin hajji wasu malamai suna ganin za a iya amma an tambayi a Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah mutum ya gama aikin hajji kuma tamattu'i yayi yayi umrar sa yazo yayi aikin hajji shin zai sake yin wata umra idan ya ga lokaci yayi tsawo kafin a zo a kwashe shi a mai da su kan zai ce bai tabbata a sunna ba nana ishe dalilin da yasa manzon sama yace taje tayi umra aw at-tan'im inda daga nan yanzu ake ce masa masjidu Aisha saboda bata samu umara bane akwai matan da ana zuwa nana Aisha da Asma'u bint Umayyah matar sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ana zuwa Zulhulaifa ita Asma'u bint Umayyah sai ta haifu Muhammad ibn Abi Bakar sayyidina Abu Bakar yazo ya fadan ma manzo Allah sama cewa ga matarsa fa ta haihu ya za a yi manzala ta sama yace li tasna'i kullama yasna'u al-hajj ghayra an la taqifi bil bayt ghayra an la taqifi bil bayt manzala ta sama yace duk abinda mai aikin hajji yake ita ma ta yi amma ba za ta yi dawafi ba to ita ko umra jigon ta dawafi ne ita kuma nana Aisha shikenan kawai sai haila ta zo mata ita ma manzo sama yace mata haka kaga bace umra bake to bayan an gama aikin hajji sai manzo Allah sama yace mata da dan uwanta sayyidina Abdurrahman ya dauke ta kai ta Tan'im ta je ta dauko haramin yin umra anan sai ta zama ita ma ta yi umra so da ka mutumin da yayi aikin umra yayi aikin hajji tamattu'i to a sunna ba a bukatar kuma ya sake yin wata umra mun gane ne Assalamu alaikum. Wanne? Rabigh. Ko? To, na fito da shi. Ni na yi irin na masu musabaka. Na fito da ghain. Na'am. Mata kayan su za su sa. Zamu zo babu mayil basul muhram kayan da mai aikin hajji zai sa su mata ba su da wannan sharadin ba su da wannan ka'idar maza ne suke da wannan ka'idar mata za su sa kayan su da suka saba sa iyaka abinda aka ce mace ba za ta sa ba in tana aikin hajji ba za ta sa niqabi ba sannan ba za ta sa safar hannu ba amma duk sauran kayan da suke sa za ta sa za ta sa hijabi zumbulele iyaka ka san mutanen jahohi sukan yi ma alhazan su mata hajiyoyin su mata sukan yi musu kaya dan bambance jaha wannan yana da tasiri ba laifi bane misali Kaduna takan samar da uniform Kano na samar da uniform Sokoto tana samar da uniform, Lagos na samar da uniform, kowace jaha ne tana samar da alhazanta maza da hajjiyoyinta mata kayan da za ta sa, amma mace ba a sa mata kaida ga kayan da za ta sa a aikin hajji ba, ka gane? Na kaman fa hajjin ya kusa fa ko? Ya yi ta matu ne ko yi kira ne ya sake yin wata umara ya masa umara ya yi ta umara ba wajiba bace umara ba wajiba bace abinda aka yi ittifaki za a iya mamama ci shine aikin haji ita ko umara ba wajiba bace da kaga ba za ka kallafa ma kanka kace sai kama wani ba idan ba zai iya yi ba yana nan da ransa amma ba zai iya zuwa aikin hajjin ba za a iya masa amma sharadi kai da zaka masa mun fadi a satin da ya wuce ka zama ka taba yi ka gane eh yanzu misali sai wani ya zo shi kenan sai biya ma wani ko ba mu ce kai kai hakuri ko me zai biya maka kudin aikin hajji ce gashi kaje kama baban shi ka je kama kanka tukuna ka taba yi Allah ya sa kai to ko sai ka tafi ka je kai akwai wani malami na kun san shi ba zan faɗi sunan shi ba aka ba shi kuɗi aka ce je biya ma yashi kuɗin man hajji kawai je biya ma kanshi ya ce ni Allah ya kira yayin su babba ya ba shi kuɗi ya ce je drafting yes zai biya mawa kawai yana zuwa banki kawai ya je biya ma kanshi ka da ya kawo rasit ya je an so rasit a ma'aikata aladai ya je ya ce ya naga sunanka ya ce yi ni Allah ya kira shi kenan kage ya za a yi da shi kage ita kuwa in ta ji ai za ta shiga damuwa ko ya ji Allah shi kyauta wannan yace assalamu alaikum dan Allah malam mutum ne yake yin wani aiki na sabo kuma yayi ya daina ya kasa dainawa to malam dan Allah a musulunce ya zai yi ya ta matsa ma kansa kuma ya ta addu'a Allah kan jarrabi mutane da irin haka kuma a cikin mutane da yawa zaka ga suna da wannan matsala mutum yana da wani sabo tabbas ya san sabo ne to malamai suka ce yadda da ma saban ka yadda cewa sako ne to mataki ne na kana jin tsoron Allah domin wani zai riƙe yin saban kuma yana jin bari ya neman ma kansa dalili da hujja ya halatta ma kansa wannan saban to mutum ya riƙe jin damuwa a ransa lokacin da ya sabo to alama sai ta tsoron Allah cewa ana fatan da izinin Allah Allah zai taimake shi ya bar wannan saban matakin farko kenan mataki na biyu kuma ya yawaita addu'a cewa Allah ya taimake shi ya bar wannan saban sannan mataki na uku in a wani wuri yake wannan saban ya kaurace ma wurin ya bar wajen domin wuri yana tasiri ga mutum in mutum yana sabo a wani wuri to cikin abin da Allah zai taimake shi ya sa ya bar wannan saban to ya bar wurin sannan na hudu idan da wasu yake haduwa ya saban to ya canza su abokanai ne ya canza abokanai domin kullum zai ga waɗannan abokanan nasu za su sake masa tini yanzu ka gan ka haɗu da masu shan wiwi ai za su faɗa maka haka da waɗanda aka jarrabe su da shan taba akwai mutumin da na gan shi a Saudi Arabia ya faɗa min ya ce tsakanin shi da Allah kafin yana biyan kuɗin aikin hajji ya daina shan taba saboda lokacin da yake nan Najeriya ma'aikacin gwamnati ne inda yake ba dole bane ya ga taba ba dole bane kuma ya ga mashayan amma da ya tafi Saudi Arabia ya je ya ga mutane yadda suke shan taba a kusa da masallacin Ka'aba kawai sai koma ruwa wannan yana cin abin da ya ta damun har muka dawo sai koma ruwa ya ci gaba da sha to kaga tasirin wuri da tasirin abokanai munana a mutum kenan to yi su kuma zanubai dama gabaki ɗaya dalilan su zanubai ko dai su kasance lafazat ko su zama lahazat ko su zama khatarat ko su zama khatawat lafazat zanuban baki zunuban baki zunuban baki al-Imam al-Ghazali a cikin Ihya' ulumuddin ya kasu sun kai guda 20 baki wannan kawai yana zunubi zai kai 20 lafazat ki akwai lahazat gani da ido abinda ya kasance zunubi ne na ido to kai kokari ka kauce ma inda zaka je ka ga wannan abin da bai halarta ka kalla ko sannan sai khatara abubuwan da suke zuwa mutum a cikin zuciya suma sannan sai khatawat inda zaka taka da kafa karkaje to karkaje karkaje to wannan sune duk zunubai sai mutum ya kokari ya rika matsa ma kansa ta hanyar kuma addu'a Allah madaukaki ya taimake shi ya bari kuma Allah zai taimake shi sannan addu'a ita ba dole bane lokacin da mutum yayi ya ga ijaba zaka yin addu'a amma wani dalili yasa Allah ta'ala ya jinkirta karban addu'a ko kuma sakamakon addu'a ya zama ya samu jinkiri sai zuwa wani lokaci sai kaga Allah ya karba maka addu'arka sai ka koma kamar ba kai bane to wannan shine sannan ko mutum ya yawaita istighfari duk lokacin da ya wannan saban to ya istighfari ko da yayi ba ma ya yawaita istighfari yawaita istighfari istighfari yana bin aiki mummuna sannan kuma bayan wannan saban da yake to yin kokarin yin aikin alkhairi manzon sun yace wa atbi as-sayyi'atan hasanata tamhuha idan mutum ya sabo to ya kokari kuma ya aikin alkhairi a zuciyar shi ya san sabo yi kuma yana jin damuwa yana roƙon Allah ya sa ya bar saban amma har yanzu lokaci bai yi ba to idan yayi mummunan aiki to ya gaggawa yin aikin alkhairi kuma to wannan suna cikin hanyoyin da za su taimaki mutum ya iya barin sabo Allah madaukaki ya taimake shi ya bari Allah ya taimake mu mu bari Allah madaukaki ya tsare mu dukkanin mu a ciki muke dukkanin mu kullu bani adama khata wa khayrul khata'in at-tawwab duk ƴaƴan adam masu kuskure ne masu zunubi ne amma fiyayyin masu kuskure masu zunubi sune masu tuba sannan kuma duk zunubin da mutum yake yi duk zunubin da yake kai ya sake yi shi a bayyane kai ya sake yi shi a bayyane wannan yana cikin hanyoyin da zai taimake shi ya bar zunubin manzon sun yace kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri duk al'ummar annabi sallallahu Allah zai iya yafe musu amma banda masu fitowa fili su saba ma Allah mutum ya fito fili bai jin kunyan mutane yayi sabo wannan Allah baya yafe masa to duk wannan yana cikin abin da ke taimakon mutum Allah ka tsare mu Allah ka kare mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma kai za mu kai